sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a bamban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan dare naku. Na yau Laraba 22 ga watan Janairu na shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harandani da Aishatu Sali muke farin cikin gabatar muku da shirin namu a wannan dare naku. Bayan bullar cutar lasa fiba a jihar Kano, koya mahukunta ke tunkarar wannan matsalar, muna tafa da ƙarin bayani. Su kuma al'ummar jihar Damagaran a jamhuriyar Nijar sun isa barka, ko me yasa haka? Duk za ku ji ƙarin bayani. Idan kuma mun Allah ya bamu iko, za mu buɗe layin wayarmu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne, wai me kuke ganin yasa har yanzu ba iya magance matsalar 'yan ta'addan Boko Haram ba? Za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar dai kamar kullun, alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum, barkanku da dare ga labaran duniya. A yau Laraba aka shiga rana ta uku, yayin da 'yan Democrat a Majalisar Wakilan Amurka suka fara wata muhawarar kwanaki uku na tafka muhawara domin tabbatar da hujjojin cewa shugaba Donald Trump ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba don taimakawa kansa a siyasance, kuma ya dace a tsige shi. Yayin gudanar da wannan muhawara da ya dau tsawon sa'o'i 13 a sanyin safiyar yau Laraba, masu shigar da karar 'yan Democrat ba su samu rinjaye ba akan 'yan Republicans masu rinjaye, sa'ilin da suka kada kuri'ar tabbatar da hujjojinsu na cewa Trump ya yi amfani da karfin mulkinsa akan Ukraine ta binciki tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Amma da tsakar ranar yau din nan, 'yan Democrat din za su kadaice a cikin sa'annin farko don tsara hujjojinsu game da yadda Trump a shekarar da ta gabata ya tursasa shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kaddamar da bincike kan Biden da kuma karyata yiwuwar cewa Ukraine ta yi kokarin kawo cikas wajen gudanar da yakin zaben Trump a shekara ta 2016. Masu sa ido akan 'yancin dan adam na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ta iya yiwuwa kasar Saudiya ta yi kutse cikin wayar sadarwar shugaban kamfanin nan na Amazon, wanda kuma shine mai jaridar Washington Post, wato Jeff Bezos, a kokarinta na katsalandar a irin rahotannin da jaridar ke bayarwa kan kasashen gabas ta tsakiya. Masu sa idan sun bayyana a wani rahoto a yau Laraba cewa an samu wani gurbataccen hoto na bidiyo a shafin sana WhatsApp ɗaya daga cikin da ya kuma fito daga wayar Yarima Muhammad bin Salman da aka aika wa shi mashahurin mai kuɗin a wayarsa ta hannu. Wannan kutse da ake zargi a wayar shi Bezos din da ma wasu da dama na buƙatar Amurka da sauran masu faɗa a ji su gudanar da bincike na gaggawa, in ji wasu masu tattara bayanai na Majalisar Dinkin Duniya Agnes da David. A yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa gwamnatinsa na shirin sanar da sanya takunkumi akan wasu ƙarin ƙasashe da dama, dokar da za ta hana wasu mutane daga ƙasashen shigowa Amurka. Trump ya ce, kun ga abin da ke faruwa a ƙasashen duniya, dole ne mu kiyaye ƙasarmu, abin da ya faɗa wa manema labarai kenan. Trump bai dai bayyana yawan ƙasashen ba ko sunayensu, sai dai ya ce nan ba da daɗewa ba za a fidda ƙarin bayani akan matakin jerin ƙasashen da wannan doka ka iya shafa a yanzu. Sun haɗa da Iran, Libya, Somalia, Syria, Yemen, Venezuela da kuma Koriya ta Arewa. Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya, wato WHO, za ta gudanar da wani taron gaggawa a yau Laraba kan batun ɓarkewar wata cutar coronavirus da ke kama bil'adama da tsuntsaye, wadda a yanzu haka ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9, ɗaruruwan mutane kuma sun kamu da cutar a fadin kasar China da kewayenta. Hukumar ta lafiya za ta yi nazari ta gani ko barkewar cutar wacce ta samo asali daga tsakiyar birnin Wuhan wani matakin gaggawa ne a fannin kiwon lafiyar kasashen duniya ko a'a. Adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya ƙaru zuwa 440, ciki har da ma'aikatan kiwon lafiya guda 15, kuma cutar ta bazu daga birnin Wuhan zuwa Beijing da Shanghai da lardin Guangdong har ma da Japan da Korea ta Kudu da Thailand da Taiwan da kuma Amurka, da ta sanar da cewa mutum ɗaya ya kamu da cutar a jiya Talata a arewa maso yammacin jihar Washington.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan labaran duniyan bari mu shiga duniyar rahotanni. Zazzabin cutar lasa wadda ake kira lasa fiba a turance, wadda zazzabi ce ke samun asali daga cizo ko kuma daga kuma abubuwa da bera suka taba, ya jihar Kano ta barke a wannan yan makonnin. A Kano, abokin aikinmu ya samu zantawa, abokin aiki na Hafiz Baballe ya samu zantawa da kwamishinan lafiya na jihar Kano, Aminu Tsanyawa, wanda ya mishi karin bayani dangane da yadda suke takala wannan matsalar.
To, kamar yadda ka ji labari, wannan abu ka san haka Allah shi kaddara lamarinsa, an samu kullar wannan cuta kamar yadda ka ji labari ta lasa, wanda a jiya ne aka tabbatar mutane biyu suna ɗauke da wannan cuta ta lasa. Kamar yadda aka sani, akwai mata da kwantar a asibitin Koyarwa na Malam Aminu Kano wanda aka yi mata aiki daga baya kuma ta zo ta rasu. To kuma akwai likitocinmu biyu su ma da Allah ya rasuwa. To bayan tsananta bincike shi ne aka tabbatar da cewa suna ɗauke da wannan cuta ta lasa. Yanzu kuma akwai ma'aikatan biyu da suke a kwance, wanda su ma warabe mun ɗauki jininsu mun tura domin a auna a tabbatar da cewa suna ɗauke da wannan kwaya ta lasa ko kuma ba su da ita. Amma dai suna nan a wajenmu a kwance, muna kulawa da su.
To, izuwa yanzu akwai iya adadin mutanen da ake ganin sun yi mu'amala da waɗanda suka rasu, waɗanda ake kula da su haka?
Shi ne babban abubuwa da muke yanzu ɗin. A wajen tabbatar cewa mun bibiyi mutanen da suka yi mu'amala da su waɗannan marasa lafiya daga ƴan uwa da kuma makusanta da wannan mata da ta rasu, da su kuma ma'aikatan asibitin namu, su ma muna bibiya mu ga makusanta wanda suka yi mu'amala da su, wanda a yanzu dai muna ga sama da mutane 300 da muke bibiya domin tabbatar cewa in Allah ya taimake mu ba su kamu da wannan kwaya ta lasa fiba ba. So daga nan zuwa sati 3 za mu ci bibiye su don tabbatar da cewa in akwai wanda muke gani akwai matsala da ni sauran ɗaukar mataki a kan shi ta ɓangaren samar da maganin da ya kamata ɗauka a amfani da shi.
To, ya zuwa yanzu duka ka faɗi cewa akwai aƙalla wajen mutane 300 da kuke sa ido. To, wane mataki hukuma take ɗauka don mun daƙile yaɗuwar wannan cuta?
To, alhamdulillah, abu na farko shi ne faɗakarwa da muke ta ƙoƙarin mu tabbatar ana yi wa al'umma da su kansu ma'aikatan lafiya domin san yanayin cutar take, ya kamata a kare kai su mutanen da ke cikin gari da kuma su kansu ma'aikatan lafiya da za su kare kansu daga wannan cuta, ɗaukar wannan cuta ta lasa. Sannan kuma abu na biyu, muna ƙoƙari faɗakar da musamman su ma'aikatanmu na lafiya kan yadda za su kiyaye kansu da kuma yadda za su kula da su kansu marasa lafiya idan an samu wani larura.
To, kwamishinan lafiya kenan na jihar Kano Dr. Aminu Tsanyawa. Daga Najeriya sai jamhuriyar Niger, inda a jihar Damagaran jama'a suke ta shewa suna murna dangane da wani sabon doka da ta fito wadda za a dinga basu arzikin kasar domin su ma su taba. Tamar Abari ta haɗa muna wannan rahoton.
A karo na farko jihar da magaran ta fara samun kaso na rarar man fetur duk lokacin da aka fara tace man a yankin na da magaran. Kudaden dai sun tashi kimanin miliyan 856 wanda za a rarraba su a jihar ta da magaran. Mutari Usman shine shugaban majalisar mashawarta ta jihar da magaran.
Kudin na shekara 2014 dan saboda lokacin da wasu ba magaran kaso bisa kan wani wanda ake tacewa a zanga-zanga. To mu abin da muke samu kasan namu na wajen tacaccen mai wanda ake saidawa ke ake ɗora biya bisa shi wanda ake ce ma UPP. Shi wannan 1856 kamar kwatan cin wanda aka samu dai a shekara 2014.
Yanzu haka dai an jihar ta da magaran na ta murna a game da wannan labari. Sai dai ba nan gizo ke saka ba, yaya kasafin zai kasance?
A kasari akwai doka wadda ta kayyade miliyan 50 doka a kuduri wanda shugaban kasa ya sama a hannu za a ce madekire wanda ya fi ba da kasu da za a yi. A cikin wannan kudurai an san kashi 15% zai zo ga majalisar jiha. Kashi 5% zai yi da ma'aikatan gwamnati wani ce ƙarƙashin gwamna bisa ta aikace-aikace da ake yi. Kashi 20 kenan kashi 80% shi ne yake zuwa wajen gunduma-gunduma wato mai yi da kayan raba gunduma suna ta kama. Akwai wadda take kusa da matakan mai, akwai wadda ta yi al'umma, akwai wadda ta yi girma, akwai wadda kada akwai hanyoyi da yawa wadda iya kamata a bi a rarraba kuɗin wannan.
Madam Na'omi wakiliyar Rotab kungiyar da ta yi tsayin daka kan samuwar waɗannan kuɗaɗe.
To wannan mun ji daɗin dai an zubo tun da kun sani mun yi aiki saboda garuruwa wanda ya kamata su samu kuɗin nan su same su. Amma dai ba za a tsaya ba a ce shi kenan an samu sai a yi aiki kuma a kare ci gaba da aiki don kowane rashuwa ya samu abin da ya kamata ya samu. Kuma kun san dai region da zan tun da mulka ta ya kamata ta zanga samu wa'annan kudade.
Su ma kungiyoyin hararon hula da suka yi gwagwarmaya don ganin an ba da magaran din hakkinta ta bakin Sadat Iliya dan Malam cewa yayi sun gamsu kuma sun ji daɗi.
Duk da cewa ba mu samu ba muka yi nazarci mataki da aka ɗauka a matsayin mu na wanda muka sa ido muka buƙaci a yi haka din sai mu ce mun ji daɗi. Duk da cewa ba gaba ɗaya ba ne aka samu wannan abun amma da ya zamanto cewa an samu kin kenan sai a ce ci gaba ne. Kuma muna fatan sauran fanni ma kamar abin da ya shahi gonakai tunda kun san da cewa gonakan nan kaf wanda pipeline da station da pompage suke ciki ba wanda aka ba komi a matsayin diya da kuma sauran inda aka yi forage inda ake ɗaukar ruwa a sora suke shi ma nan gurin. Akwai masu gonakai tunda abu ne wanda yake na haƙƙi wanda doka ta ce a ba al'umma abinta.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar Abari da wannan rahoto. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau ma muna so mu ji ra'ayoyinku akan maudu'inmu na yau. Wai me kuke ganin yasa har ya zuwa yanzu ba iya magance matsalar 'yan ta'adda na Boko Haram ba?
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kiran mu na farko daga jihar Nasarawa. Wake magana daga Nasarawa.
Sabawa mai agogo ne na gidata Nasarawa ke Karo local government.
Wake nan?
Sabawa mai agogo na gidata Karo local government.
To babawa muna jin ka.
Wato hakikanin gaskiya kamar yadda ni na fahimci wannan abu wato rashin haɗin kansu ne ba. Saboda a yau an san inda suke fitowa. So yana da kyau a ce lokacin da suka fara nan a ce an haɗu an kai musu fari na kama an kuma kama su. To ni ina tunanin cewa waya wannan abu da ya wuce. To amma sai ya kasance da cewa sun mayar da abu ne kamar kasuwanci yau fa ka diba ka gani.
Mun gode, bari mu tafi jihar Oyo. Wake magana Oyo?
Sunana Manika ɗan PDP nan kare Kano a kan Yale.
Manika?
Manika ɗan PDP.
Ok, to Manika muna jinka.
Ni abinda an naura a yi gaskiya ya kamata shugaban ƙasa ya wanga da yake kai wannan ƙasa. Ya kai wannan ƙasa
Madiga ba shine abin da muke magana akai ba Madiga muna magana ne akan waɗanne me yasa kuke ganin har yanzu an kasa shawo kan matsalar ƴan ta'adda na Boko Haram
to abin da yasa muke ganin haka nan saboda laifin shugabannin mu ne ya kamata ne ko yaushe idan suna mai duguri ko shi sojojin mu suna iya kokarin su ko shi azo suna ganin manya suna jin
to mun gode Madiga bari mu koma garin gwamnati wake magana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi Alhaji Musa muna sauraron ka.
Dakta sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar kawo Kano nan Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Musa.
To na farko dai kungiyar mu ta masoya wannan gida na BOA Hausa suna taya kuma wannan shekara 41 na kasancewa da wannan sashen Hausa.
To muna godiya.
Muna ko muna jinjina kuma muna fatan alkhairi gare ku Allah ya ƙara daukaka da tsumura wannan magana da yawo mun jihu mu gaba ɗaya na Najeriya da kasashen waje gaba ɗaya.
To muna godiya mu ma Allah.
To alhamdulillah tambaya da kai dakta dangane da cewa me isa wannan maganar Boko Haram ba ta ƙare ba. Ai kowa ya san duk abin dan Najeriya duk wannan Najeriya ke zai amsa maka wannan saboda sakamakon su shugabannin da ya kamata a ci bangaren tsaro din nan yanzu akwai yaran soja wanda suke kirikiri idan sun tafi sai sun kai ga waɗannan mutane sai ka ga an ce wasu dawo baya to akan wani dalili to ya kamata dai gaskiya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya duba bangaren tsaro din nan to ya kamata a duba shi kace ne muku fata alkhairi
Allah gode Alhaji Musa bari mu tafi jihar Niger wake magana
Ibrahim mai wanke hula a garin Maigode a Kimba
to Malam Ibrahim muna sauraron ka
to masha Allah sako mu na farko Alhaji Musa Ngaro ya isa ya riga ya gabatar da shi gaba ɗaya kuma muna muku fata alkhairi
to muna godiya Malam Ibrahim
Masha Allah lalle gaskiya muhimmin abin da ke zama gaskiya game da ainihin Boko Haram to kamar mai magana farko da ya faɗa akan laifin shugabannin mu ne to mun saboda tunda aka fara ainihin Boko Haram baka taba jin ya shafi wani gwamnati majalisa ko sanata ba iya daga kananan sojoji wanda yake ba su da wani babban matsayi a soja sai kuma talakawa
to kuma an Malam Ibrahim
haka zaka ji
Malam Ibrahim Malam Ibrahim Malam Ibrahim kana ganin watan dan abun bai shafa su manyan shi yasa abun har yanzu bai kare ba kenan
yawa magana kenan hakikanin gaskiya abin da ke faruwa kenan
to Allah ya kyauta bari mu tafi jihar Jigawa wa muke da shi a Jigawa
Khalid Abdullahi Taura local government
to Malam Khalid muna jin ka
yawa to ni ma ra'ayi na dai shine wannan gazawar gwamnati ce kawai a cikin al'amarin nan domin kuwa ai mutanen nan an san inda suke ashe in wata ƙasa ce ta farmaki Najeriya kenan ba abin da za mu iya yi kenan
to kana nufin tunda an san inda suke me za a yi musu kenan
to me za a yi musu a ratattake dajin mana yi musu gudan wuta a gama da su gaba ɗaya da komai ma da masifar da ake fama da ita ai gwara a ce har ƙwarin cikin dajin ma an sallame an tsantsaye su daga aiki
to Allah ya kyauta mun gode Malam Khalidu bari mu tafi jihar Kaduna kuma wake magana
to Dakta Yusuf Aliyu an ji barka da la'asariya
to barka ka dai Malam Murtala
to na farko ina fara da yabawa da jinjinawa tashar da take kowanne tasha na gasa a duniya da isar da sako kowanne lungu
to muna godiya
wannan fita shekara 41 da wanzuwa kuma Allah ya karo shekaru masu yawa
muna godiya
mana to bana ɗaya zan yi ni wannan maudu'in na kawai rashin sojojin su je su samu su waɗannan mutane inda suke ne su suna jira har sai sun fito sun kawo musu hari shine kawai da yau za su yadda su ce a shige cikin dajin sabe inda suke ayi ta kare ko su kawai shi kenan. Idan har soja zai tashi daga arewa lokacin da afura ya je sunkurin da bai sani ba, ya je yaki ya ci nasara, menene nan wadda suna ne ba a sani ba a nan daji. Su tashi to su ga ciki su je kasu jira sai sun kawo musu hari da an gama tunkini da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala, bari mu tafi Baucin Yakubu wake magana. Malam na Bauchi.
Madaki a jihar Bauchi.
Wake magana?
Ayuba Garba Imam daga kasin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna jin ka.
Alhamdulillah, kafin ce komai zan muku fata alkhairi na cika shekaru 41, balle muna tare da ku kuma Allah ya taimake ku.
To muna godiya Malam Ayuba.
Yau bayan haka kuma lallai shugaban kasar Najeriya da duk abinda wanda ya shafa sojojin ne sun kasa. Muna da dimbin matasa a kasar nan wanda suka gama makaranta, suna da bukata ɗebe su aikin soja a ƙara yawansu. Lallai sojoji a Najeriya nan sun yi kadan, in aka ƙara su kuma a ba su kayan aiki masu muhimmanci, sannan duk wani taimakon da ya kamata a yi ma jami'an tsaro a yi. Na gode mai magana.
To Malam Ayuba.
Ayuba Garba Imam.
Malam Ayuba.
Kasin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, layin ka ya tsinke. To bari mu koma jihar Adamawa, ke magana shi kuma Adamawa.
Sunana Umar Aliyu, mai naso daga Mubi, Adamawa.
To Malam Umar, muna jin ka.
Gaskiya akwai sakaci ne na shi ainihin shugaban kasa. Don ya kamata waɗannan manyan jami'an tsaron nan ya kamata a canja su gaba ɗaya.
To kana ganin idan aka kai a ganin ka idan aka canza su za a kawo ƙarshen Boko Haram kenan?
To ai shi harkar tsaro kowa yana zuwa ne ya zo ya yi iya ƙoƙarin sa ya tafi. To amma in har ka bar mutum a wuri ya jima, to wani abu ne fa zai iya zo ya biyo baya. Mutanen nan sun san duk halin da ake ciki, ba wai ba su sani ba, amma sun gagara ɗaukan mataki. Ɗar rayukan mutane kawai ake ta kashe wa kullum.
To mun gode Malam Umar, bari mu koma jihar Edo, wake magana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wake magana.
Yahaya Abdullahi, shugaban sarkin makasi daga Benin City, jihar Edo, Najeriya.
To Malam Yahaya, muna jin ka.
To mu dai addu'a dai za mu yi wa sojojin mu Ubangiji, Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa su samu su kawo ƙarshen wannan yaƙi da ya damu kowa. Kullum muna addu'a Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamari da ya damu kowa da kowa.
To ba ku ganin
su fatan alheri, muna musu addu'a Ubangiji Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala.
To me kuke ganin ya sa har yanzu an kasa kawo ƙarshen matsala?
To ai abinda zan faɗa wa
to layi Malam Yahaya tsinke, bari mu tafi jihar Kebbi, wake magana a Kebbi.
Assalamu alaikum, sunana Dan Asaba, mai fata daga Yauri.
To Malam Dan Asaba, muna jin ka.
Ni abin da yasa naga nake ganin ya sa har yanzu ba a kawo ƙarshen wannan al'amari ba shine, idan ka azama mutum ka suka fi ƙarfinsa, to ya kamata a sauke masa kayan nan. Sojojin Najeriya sun nuna gazawa game da wannan yaki da ake yi da Boko Haram, kuma maimakon a canza su, shi shugaban kasa ya kafe ba yau ba. Masana harkan tsaro sun yi kira ga shugaban kasa cewa waɗannan ya kamata a ce su tafi.
To kai kana nufin
Dan
Asaba, kai kana nufin shugabannin manyan jami'an fannin tsaron kake magana, koko su sojoji da suke bakin daga?
A su dai manya-manya mana ragama abin ba yana hannunsu ba, sun gaza maimako a canza su a kawo waɗanda za su kawar da wannan al'amari, shi shugaban ƙasa ya nace sai su, kuma sun gaza.
To mun gode. To muna godiya ta musamman ga duk waɗanda suka samu dama, da wanda ma ba su samu ba, gobe ma rana ce, sai ku samu ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Ƙungiyoyin wasanni na gida sun nuna kusatarsu da ƙusawarsu dangane da rashin adalci a gabatar musu ko nawa ne kungiyar nan ta sadarwa ke tusawa cikin gasan na shekara ta 2019-2020 na MTNF Cup. A cikin makon jiya ne aka gabatar da manhaja na wasannin wannan gasa a nan Accra, amma har yanzu babu haske dangane da ko nawa ne aka tusa cikin gasar ta wannan shekara. Tsohon captain din Afirka ta Kudu Aaron Makaina ya yi kira ga Bafana Bafana da ta daufansa akan kashi da tasa a bara yayin karawar samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka a hannun kasar Ghana bayan an hada su da Black Stars din Ghana wacce gidan karfi ne a Afirka ta Yamma a gasan samun cancantar shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Bafana Bafana dai an hada su ne a rukuni na G da kasar Ghana, Zimbabwe da kuma Ethiopia a wannan karawa na samun cancantar shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2000 a ranar Talata. Haka kuma mai koyar da Bafana Bafana wasa Malefe Nseko ya yi wa kasar Ghana hannunta mai sanda da cewar kungiyar nasa ta shirya tsaf-tsaf don wannan wasa na samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2022. Klabun din Inter Allies na Premier League din kasar Ghana ta nada Lem na Henrik Peters a matsayin daraktar fasaha na ɗan wasan farko na klabun, kuma babban kociya na ainihin klabun matasa da ake cewa Cedar Stars Academy. Shi wannan na kociya wanda ke rike da lasensin UEFA Pro License ya fito ne daga kasar Denmark, kuma wannan zai kasance farkon yayin da zai yi kociya a wajen kasarsa. Shugaban na wato klabun nan da ake cewa na Nafia Kobe Ampem Ladies FC Evelyn Sare ta yi kira ga mata da ke a cikin gwamnatin Ghana da sauran kungiyoyin kasa da su kai agaji ga klabun din mata na kasar. Ta ce wasan kwallon kafa na mata a cikin kasar dai baya samun taimako yadda za a gina wasai yayin tashin da ake bukata. Dalili kenan da yasa take kira mata su hada karfi da karfi domin bunkasa wasannin kwallon kafar na mata. Ta nuna cewar wasan kwallon kafar na mata ya dawo bayan shekaru biyu da zuwa hutu, to amma abin takeici akwai bukatan samun tallafi. Inji ta da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin na yau. Ridwanul Lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
Sai gaida Ridwanullah da wannan labarai. Yanzu kuma kamu mai salama da ku, sai mun kawo muku labaran duniya a takaice.
To a takaicen Dr. Ayau Laraba, aka shiga rana ta uku yayin da 'yan Democrat a Majalisar Wakilan Amurka suka fara kwanaki uku na tafka muhawara domin tabbatar da hujjojin cewa shugaba Donald Trump ya yi amfani da kujerarsa ba bisa ka'ida ba don taimakawa kansa a siyasance, kuma ya dace a tsige shi. Yayin gudanar da muhawarar da ya dau tsawon sa'o'i 13 a sanyin safiyar yau Laraba, masu shigar da karar 'yan Democrat ba su sami rinjaye ba akan 'yan Republicans masu rinjaye, sa'ilin da suka kada kuri'ar tabbatar da hujjojinsu cewa Trump ya yi amfani da karfin kujerarsa akan Ukraine ta binciki tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Masu sa ido akan 'yancin dan adam na Majalisar Dinkin Duniya sun ce ta iya yiwuwa kasar Saudiya ta yi kutse cikin wayar sadarwar shugaban kamfanin Amazon, wanda kuma shine mai jaridar Washington Post wato Jeff Bezos, a kokarinta na katsalandan a irin rahotannin da jaridar ke bayarwa akan kasashen gabas ta tsakiya.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Aishatu Sule da ta taya ni gabatarwa, sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Tony. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Assalamu.